Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mita 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 200.5 zangon FM sai kuma ta su tashoshi FM din a Niger da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kumaniya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 23 ga watan Mayu na shekara 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa.
Ka dinga ce ma mutane ana shawo da abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa, yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi. Ka gani irin wannan abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba, illa ne ga mutum. Abubuwan nan suna causing abubuwa da dama, disease da bai da kyau, ga illa ga mutane da suke zama wajen.
Wato Amina, kin san akwai wasu yankuna a kasashen mu na Afrika da kan yi fama da ambaliyar ruwa a duk shekara. A ranar Litinin din da ta gabata ne ma aka samu ambaliyar ruwa a jihar Lagos. Shi yasa a yau wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin jama'a da halin da suke ciki, sannan kuma ya ji ta bakin jami'an gwamnati domin jin irin kokarin da suke yi don taimaka jama'a. Kuma abokiyar aiki na Amina ta jiyo mana ta bakin likita akan cututtukan da ke tattare da ambaliyar ruwa.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa, ga kuma yadda kuka amsa mana. Daga matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, Jamila da Fati, inda suka ce daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu.
Sai daga Nuhu Saluhu Shiko, inda yace salam yau da gobe. Gaskiyar magana, ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar malaria da kuma cutar hawan jini. Ku huta lafiya.
To sai kuma amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Sani Kafin Garkuwa Bauchi, Allah sa na faɗi sunanka dai Sani, inda suka ce eh hakika yau da gobe mu abinda muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa, wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane. To amma za mu kasance tare da ku don jin ko akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba.
Cututtukan dai suna da dama kamar kwalara da sauransu. Fatan mu dai shine Allah ya kare mu. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
To sai kuma amsar Safiyanu Muhammad Magariya, inda yace yau da gobe gaskiya abin da yawa dan ce mutuwa ta fada kasuwa, to akwai amai da gudawa da sauransu. Allah dai ya kare mu, amin summa amin.
Sai Yusuf Liman Sansan, inda yace salam yau da gobe. Gaskiya cututtukan suna da yawa, amma na san akwai kwalara, wato amai da gudawa, sauran kuwa maji daga bakin likita.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Babangida Alhaji Nuciya, wace kan dalibi a jami'ar Maiduguri. Shi kuma yace assalamu yau da gobe, cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa su ne kwalara, zazzabin ciwon sauro, wato malaria da dai sauransu. Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta radio domin jin cikakken bayani daga bakin masana.
Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustafa Kawu da Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irinsu kwalara da cutar sanyi. Mun gode.
To zare kinga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare, shi kuma yace eh to cututtukan dai su ne cutar kwalara da sanyi da kuma kuraje.
Sai Prince Tasi Ibn Abdullah Azari inda yace yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa. Sannan akwai zazzabi mai zafi. Sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa amin.
To sai kuma Amsar Adamu Abubakar shi kuma yace kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu.
Sai daga Mustafa Mai Daikos daga jihar Katsina inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah. Hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban. Muna tare da ku a radio dan jin ta bakin likita ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu na karshe a yau daga wurin Aminu Adabu Malama Dori shi kuma yace salamu yau da gobe ikon Allah. To kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya hada mana.
A ranar Litinin da wannan mako ne ta aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin Lagos. Ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyewan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a tituna da gidajen mutane. Ko da yake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama, amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyan ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin magudanan ruwa ba tare da tsafta ba. Sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshe da ledoji da kuma shara da bil'adama ke samarwa. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin da Lagos game da wannan ambaliyan ruwa da aka fara damunar, wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka dore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun dauki matakan da suka dace ba. To ya sunanka?
Sunana Muhammad Usman Baza.
To kana zo ne a yankin Jaba inda ake kukan cewa kaman ana samun ambaliyan ruwa. Ku wannan yankin naku ana samun ambaliyan ruwa?
Wani zidin an kan samu. Ina zo ne a yankin Jaba gargashin Ghana Kwata. An kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa, amma in an ka sake gwamnatin ya kan fadi a week kafin a sake. And sometimes ban ba ci shiyo min ye, so gwamnati ta kan taimaka idan flood din ya faru. Amma a won talaka to an be man lost awon kan mi. But government shall man ko so ruwa ke se bo shi ye ko wa, amma won man try our best man sha.
To ya sunan malama?
Sunan Muhammad Raju.
To amma dan kana manomi, ya kuke fama da ambaliyar ruwa?
To gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri, ko ba gaskiya ba, dan abinda Allah riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan. Muna samun ambaliyar ruwa sosai sosai.
Akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku?
To lalle mataki kan akwai gwamnatoci da yawa, wasu suna taimako, wasu ba su cika taimaka sosai ba, ko ba gaskiya ba. Dan hakika zaka ga wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyar ruwan ya shafa su taimaka musu, wasu kuma ba za su nema ba a taimaka mu jama'a.
To a bana ana ta gargadi cewa mutane su yi atar domin akwai ambaliyar ruwa, gashi har ya fara banna ma, ya kuka ji?
To gaskiya ba mu jira din wannan abu ba, kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau, don ya kamata in mutum zai gini ya nemi gehe inda ya kamata ya je ya gini nashi, ko ba gaskiya ba a danta hanyar ruwa. Hanyar ruwa bai da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi, ko ba gaskiya ba.
Sunana Haruna Mustafa.
To Malam Haruna, me zaka ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na Najeriya musamman Lagos?
Ambaliyar ruwan nan dai kowane shekara ana experience din shi, kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni. Dalilin abubuwan da yake sa suka gan wani shekara ya fi muni, irin wasu gotoci number 2 da suke ginawa a dinga cewa mutane ana shawo da abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa, yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi. Ka gani irin wannan abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba, illa ne ga mutum. Kuma da irin sauro din nan, abubuwan nan suna cause abubuwa da dama, disease da bai da kyau, ga illa ga mutane da suke zama a wajen nan. To a shawo shawara na dai dan Allah dan Annabi ana ce ma mutane da suke zama kewayen Lagos din nan ayi kokari a tsaftace muhalli kamar lokacin da ake sanitation lokacin da akwai sanitation zaka ga kowanne rasabar za ke be cewa yi rana kaza ayi sanitation waje kuma ka ga wannan abun da ake yi tai wallahi abu ne mai kyau in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake ci gaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu
kada ganin kaman jefar da yar leda-leda nan da ake yana taimakawa kenan
eh yana taimakawa sosai dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa yazo ya hau kanshi saka ga ma yafi shekara wajen 30 ledan nan bai komi bai zama komi ba yanda ka sa shi zaka zo ka ganshi saboda bai dikin wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a kicire wayannan ledodi ruwa ya samu waje ya gudana ya je ya zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu yi ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka gani ma da kashi suna yi a leda suna zubawa na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment da ya kamata mu tsaftace muhallinmu.
Okay, government in the work no be say dey clean oh as dey clean am as dey throw away dey enter inside gutter whether net dey gutter go come block you come too much
people be throwing dirty for inside the gutter or the street when rain fall they be throwing inside the gutter something like that is no good
gaskiya dangane da abin da shafi ambaliyar ruwa abu ne wanda kusan duka bangarori guda biyu suna da lafiya su musamman bangaren mu al'ummar gari da kuma bangaren gwamnati to bari mu fara ta bangaren mu al'ummar gari yanzu mun yi magana akan abin da shafi gwamnati gaskiya mu al'ummar gari galibi abin da ke jawo irin wannan ambaliyar ruwa zaka samu guri ne hanya ce bata kai hanya ba inda ruwa yake gudana kuma hakan idan ana ruwan sama sai mu ringa debo datti na shara muna zubawa wai dan mu samu saukin wannan shara wanda sharan nan in ta bar kofar gidanka in tai gaba za ta ji ta tsaya maka da sun dai unguwar naku anan za ta tsaya to irin haka yana jawo ambaliyar ruwa sannan kuma galibi mutum yakan zo ya samu guri wanda guri ne ba guri ba ya san hanya ce ta ruwa sai mutum ya zo ya gini ko ya shago akai sai ba ya karman hanya wai ya bar hanyar ruwa wannan shine abin da shafi bangaren mu kenan sai bangaren gwamnati gaskiya ma gwamnati tana da sakaci sosai dangane da abin da ya shafi ambaliyar ruwa domin ba ta kula da magudanar ruwa yadda ya kai kamata wani wasu unguwanni sai kaga gwamnati babu ruwanta akwai hanyar ruwa babu hanyar ruwa babu galibi inda aka je unguwanni da dama za ka ga mutanen unguwanni su ne suke yi wa kansu hanyar ruwa ba gwamnati ba don kamar ne za a unguwanni tamu hanyar da ta gwamnati ba ta kula da ita mu mutanen unguwa mu ne muka girgida sabuwar hanyar da ruwa zai ringa gudana unguwanmu kaga ita ma gwamnati tana da laifi bata kula da irin wayannan al'amura sosai
batun mamayen yanayi dai kamar yadda aka sani na daya daga cikin dalilan da ake alakantawa da ambaliyar ruwan sama da kuma kwararowar hamada ko a kwanan nan ma dai sai da masana yanayin tarihin kasa da kuma teku suka ce kafin nan da shekara ta 2050 tekunan duniya za su cika su kuma batsi sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke yi sakamakon dumamar yanayi abinda zai iya maida wasu birane da ke kusa da teku irin su Lagos tarihi. Farfesa mai sadauki Shehu Malami ne a bangaren dumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin Afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna kuma a can baya ya min karin haske akan illolin dumamar yanayi da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada.
So abinda da suke haifar da wannan dumamar yanayi din kenan wato zafi ne. Zafi ne sai kaga doron duniya tana daukan zafi a hankali a hankali a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke cewa wato North Pole wato can bangon duniya yawa ta arewa sannan kuma bangon duniya kuma ta kudu South Pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to dumamin da yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai kaga kogi da su teku suna nan suna kara yau wato zaga ambaliyan ruwa in ka je Lagos yanzu nan in ka je Victoria Island sai kaga cewa wato in ka duba gefe-gefen teku din nan ana an aje wannan yashi din da ake zuba cikin buhuna kaga an tara su haka su layi dogo haka yauwa har kaga ya zama kaman wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma shigo gidajen mutane to irin wannan din da zai ga ya sa teku da su wato ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyan ruwa yauwa to irin ababen da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yanda muke shuka da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yanda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi inda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi wato abinda zamu iya yi da zamu rage wannan dumamin yanayi din don saboda kashin gaskiya suna da yawa na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da kananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yanda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu ne zaka ga wasu sun banka ma daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani risa ailin kuma sai kaga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace kaga mutum ya dauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai ayi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo zaizayen kasa kenan ko yauwa desertification to wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana kara haddasa da mamun yanayi yauwa to dole ne mu yi la'akari
eh sama a bangaren ta Dr. Binta Sule kwararra ce akan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta kasa kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamar yanayin da kuma ambaliyar ruwa
wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo dumamar yanayi kankara ta narke ruwa ya yawa a sama shikenan yazo kuma an zo hadari ya tashi zaka ga ma irin ma ruwan da ake yi ma da iska da abubuwa da gasunan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozone layer to duk shine ya jawo mana wannan
to kowane mataki hukumomi suke dauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa ga dai jami'in hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya da ke kula da shiyar Lagos Malam Idris Abubakar Muhammad
a wayewar Litinin 20 ga watan Mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma yake tare da iska ita ma mai karfi a nan garin Lagos so a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyar ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turakai na layukan sadarwa musamman a unguwannin Lekki Victoria Island Agege Abulegba Ikotun da kuma sauran unguwanni daban-daban a halin yanzu muna aiki da hukumar bada agajin gaggawa ta nan jihar Lagos wato Lasema saboda mu hada alƙaluma na kididdigar mutane da suka yi asara a dalilin wannan ruwa da aka yi mai ƙarfi a nan garin na Lagos har kullum kuma muna ba wa mutane shawara cewa mutane su guji yin gini akan layi na magudanar ruwa haka kuma mutane ya kamata su tsaftace mahallansu ta haka ne za mu taimaka wa kanmu da kuma hukuma wajen ainihin magance irin asara da aka samu a duk lokacin da aka fara ruwan sama a manyan garuruwan ba ma Lagos kaɗai ba a kusan duka manyan garuruwanmu da ke nan ƙasar tamu Najeriya
masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar dumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar Professor Sadauki ba nan gizo ke sakan ba a Najeriya
kasan wato dokoki a Najeriya suna da yawa ni na imanin cewa da kin zaka samu wata kasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin nan na Najeriya amma wato abi dokan ne shine matsala
yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen fadakar da jama'a musamman waɗanda ke gaban ruwan kasar da su shirya tunkarar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke dake gaban ruwa zuwa tudu ko hakan ya kai su ga tudun Muntsira Barnge Jibrin Murya Amurka daga Lagos
to har yanzu dai ana tare ne da Sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe ga hira na da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello
ambaliya da ruwa matsalar da take faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ambaliya zai je bebo ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin wata kila ban daki da so kawai ya hada shi da ruwan famfo ko kuma ruwan rijiya da ake sha ne zama na cewa kwayoyin cuta ke cikin so kawai da kuma wanda suke cikin kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke diba su sha saboda a ci gaba da rayuwa to wannan shine ummul aba'itin kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa amma akwai ciwon da ke nishi waterborne disease wanda kuma kawai ruwa ne zai zama sanadiyyar ya dauki ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya
to kaga ya mun samu karuwa
haka na'am idan akwai ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi damuwa shine kwayoyin cuta su shiga wata kila ƴaƴan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai ɗaya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala to wannan shi ne saboda shi ainihin bayan gida ɗan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi tasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan suna dangantaka da irin yanayin shan ruwan da zubataccen ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da zaman kuma ba ya tsaya a nan ba saboda akwai datti misali da watakila makattun dabbobi haka watakila har ma kamar aka zo ambaliya ta zo zama kabartu zai je kwazo watakila ɓangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga ɗan adam idan ya zama na cewa watakila an samu an sha. Yanda ake ruwa ke haɗuwa shi ne mutum ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane to amma famfonmu yawanci idan aka zo a yawancin Afirka misali kamar mu a Najeriya yawancin famfonmu yanda ake fafin ɗinsu su ainihin pipe ɗin suna da matsala zo da yawa za su yi ci a lungu suke ga ruwan waterboard ya zo amma yana tiri ta gefe yana zuba. To once aka ce babu ruwa a wannan pipe ɗin kafa zai zama na ruwan kwata ya zo sai firgar da koma baya kuma sai wannan dattin sai ya shiga cikin wannan pipe ɗin ya jira duk sanda waterboard suka kawo ruwa zai fara wanke wannan dattin ne kan kafa mutane idan yayi da shi da yawa wata kila a gane a kusha amma idan da ba zai zama ya sirka a cikin ruwan ba za a fahimce shi ba kawai sai mutum ya zo ya samu illa sau da yawa wata kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan famfo wani lokacin bayan an ɗauki tsawon lokaci ba a kawo ba sai mutum ya buɗe zai ga dattin makanikai ko mai ko wani abu ya ɗebo daga inda fatin ya zo ya shigo falansa ko ya shigo kicin ko ya shigo banɗaki sauransu waɗannan asu ne abubuwan da zan faru idan aka samu irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangaren duniya.
To madalla tambaya na kuma na gaba shi ne wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutar tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Lagos.
Masha Allah idan damuna ta doso kowa sai ya tanaji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen shi zo ɗiba ruwa na al'ada misali famfo da rijiyoyi da muke da su sai a yi ƙoƙari a samu ruwa ko da ciya wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba za a tara ruwan sai ta ko ta ruwan sama ya tara shi da yawa ya aje in aka samu wannan matsala ta ambaliya kar ya kuskure ya sha ruwa daga rijiya ko daga famfo har sai aka ɗauki tsawon lokaci watakila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita saboda in ya riga ya shiga aka auno shi aka turo dole sai an matsa famfo ruwa ya kare samu mai ke fara biyowa shi ne abin da mutane za su za a rage gurɓatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wuta ko ya tari na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shi ne idan ruwan ya zama an yi ambaliya mutum bai yana ko kwantan cewa ko ruwan ya gurɓata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin randuna ko a cikin roba ko a burge sanyi sai a sha tafasa ruwa yana kashe yawan da zai kawo matsala idan aka sha shi ko da ya gurɓace.
To ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi.
A ruwan sama na ka tare shi sai ba ruwan farko bane ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko datti daga kan kwano ko kan bunu ya zo ya shiga cikin watakila abin da aka matattara ruwan amma idan damuna ta riga ta yi nisa aka tara ruwan sama za a iya shan shi ba matsala don misali ruwa ya ja wani kai kuma kana gurin yanzu zaka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan aka zo shige ruwa tana da karfin gaske wanda kawai dai a dai kiyayi ma ije ruwa ta tafi da mutum na dai kenan in ta tafi da mutum kai da ka tafi jawon ya zama cewa wataƙila kai ma kana ana rike da kai akwai ko wani abu an daure kafa ka ko wani abu kaje ka jawo yaron amma in baka bar da kai ne ya cito inda wanda aka yi tsari sai su kike wanda ya fito ku to wannan yana da hadari gaske kwarai da gaske ce idan ma ya zama cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai ya bar wanda ya tafi din kawai tafi Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a iya yin duba inda yake ruwa
Dr. Gorko kenan da a tattaunawar sa da Amina Bahara Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafan mu ko me wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana a yau.
Wayo Allah du na ganyi kaman alale to alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din to amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da dadin ci da azumi din kuma mukan ci alale na kaman da kunin geda mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kaman alale din shi idan ka sai waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kaman da faduka da su white rice haka ana hada da su da farin shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki samu shaman dan atargunka da dan shambo da albasa sai a markada shi wani suka using blender wani kuma su kai shi markade aha to in an yi wannan markaden an kawo shi to kullun kuma sai ki zuba mishi kaman dan gishiri da su magide wani ba suka hada kaman da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi in na man geda ne zaka sa mishi man geda ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kaman a gongonin ka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman
ne masu rufin
suna da murfi to yawanci shi yafi dacewa to amma wani lokaci ina fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda ƴan gongon suke yi akwai gongonin alle da ƴan gongon suke yi saboda yawanci abinan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gongonin to in ka gama ka dan sa ruwa a tukunyanka sai ka dora gongonayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka ko kaman newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi aha to can kuma a ce minti 30 haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunin geda din ana yin shi ne da geda da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi gedan kuma zaka dan babbare shi bayan ka jika ka separating nashi daga bawon da gedan
wato wannan jan
jan gedan a cire bawon nan jan nan sai rage farin cikin gedan to sai ka hada da gedan da shinkafan tuwon ka hada su tare a ji a markada maka shi to in an ji an markada shi an kawo to a lokacin kuma zaka tace shi kamar da ake tace kulun kamu
kaman zaka yi koko dai
to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa a wuta kai ta motsa shi yanda ka san kana motsa acha ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa shi
dai talgen tuwo
zai yi kaman talgen tuwo to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka dan sa mishi ka dan abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami
amma akwai masu sa tsamiya
akan sa tsami amma wannan ba na tsamiyan bane wannan zaka sa mishi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka to zaka dan sa mishi kadan tsamin nan da yake fada bai shige kamar na naira 20 ba na 20 din ma ya yawa to in ka dan sa mishi sai dada hada shi kuma ya dada haske to kai kunin gedan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya dan wasa akai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa sugan ka kawai ka gama kunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da dadi
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya
Come on.